ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله تعالى زامتك بدكراتو أتكين وانا لتافينا من البركة أحكام الجنائز وبدعها واللفر الشيخ محمد ناصر الدين الألباني Allah subhanahu wa ta'ala ya ji kamalan darama. Idan ba amanta ba, har yanzu muna bayani ne a cikin addafnu wa tawabi'uhu, ma'ana binna mamaci da hukunce-hukuncen da suke biye da shi. A wancan sati mun tsaya ne a matsala ta 92, matsalar da malai mana bayani game da fa'ini ɗarru li dafnihi laylan jaza walau ma isti'mali lil misbah wa nuzula fihi bil qabri. Ya halatta idan masu binne mamaci suka takuru bukata ta kai su da su binne mamaci da daddare, to babu laifi su je su binne shi a wannan lokaci ko da za su yi amfani da fitila ne. Shine gabar ko matsalar da muka tsaya akan ta. Yanzu insha Allah ta'ala, kamar yadda na ishara wancan sati, za mu tashi ne matsala ta 93, inda malaka ke cewa wajibu i'maqul qabri wa tawsi'uhu wa tahsinuhu wa fi hadithan. Wannan mas'ala kuma za ta karantar da mu ne ta nuna mana yadda kabari ya kamata ya kasance. Kamar yadda na mana bayani wancan satin cewa shi yakan kabari abu ne da yake shi kansa ibada ne. Tunda ibada ne ko ya kamata a ce an koye shi, ya aka yi shi lokacin Annabi tsira da aminci su tabbata a gare shi domin mu mu yi shi a wannan zamani namu. To shine malam zai mana bayani yadda abin yake. Malai ce wajibu i'maqul qabri, wajibi ne ayi kabari mai zurfi, zurfafa kabari shine imaq, ayi shi da zurfi. Kada ayi kabari wanda ba shi da zurfi, ta yadda idan wani abu ya zo ko ruwa ko abin da ya kama da haka, nan da nan zai iya bullutso da mamacin ko abin da ya kama da haka. A'a, ayi shi mai zurfi kwarai da gaske, abu na farko kenan. Abu na biyu wa tawsi'uhu, wajibi ne ayi shi a yalwace, a wadace, a yalwata kabari, shi ma wannan wajibi ne. Abu na uku shine wa tahsinuhu, da kuma kyautata shi. Kada a yi kabari nan tudu, nan kwari, nan ya dan bargace haka. Wajibi ne a tsaya a kyautata shi, a yi shi ko ina daidai wa daida. Waɗannan abubuwan masu haƙan kabari su ya kamata a ce an sanar da su, an koya musu. Abin da ya kamata shine hatta mutanen da suke haƙan kabari ya kamata a ce an yi musu wani orientation na musamman, a sanar da su addinance ya shari'ar musulunci ta shar'anta haƙan kabari. Bai kamata a ce kawai an ba haƙa kabari abu ne da yake kawai mutumin da ya ga dama shi zai zo yi, ko kuma wanda ake gani wasu mutane da za a ɗauka aje su rinƙa yi. Ba laifi ba na ɗau mutane aje su rinƙa yi, amma ya kamata a ce an koyar da su. Shi ne abin da nake so in kai zuwa gare shi. Wannan shi ne abin da ya kamata a shar'ance. Malai ya ce fi hadithani, a cikin wannan abin da malai ya tabbatar ya faɗa akwai hadisai guda biyu. Wannan malam da awaye ya ce wajibi ne ayi kabari mai zurfi, a yalwata shi, a kuma kyautata shi. To me dalilin da yasa malai faɗa haka? Malai ce al-awwalu, hadisi na farko, an Hisham ibn Amir qala, an karbo daga Hisham dan Amir yace lamma kana yawm uhdin usiba man usiba min al-muslimina, yayin da ranar yakin Uhud ta zo, usiba man usiba min al-muslimina, an kashe wanda aka kashe daga cikin musulmai. Ai, duk mun riga mun san abin da ya gabata a cikin yakin Uhud, yaki ne da bai wa musulmi daɗi ba. Wajen mutum 70 sun yi shahada, wajen mutum 70 duk an kashe su a wannan yaki, kuma duk musulmai. To an kashe wanda aka kashe a cikin musulmi, wa asaban nasu jirahatun, sai kasance mutane da yawa a cikin musulmi sun samu raunuka, sun samu ciwuka, banda wanda aka kashe ga wasu kuma sun samu ciwuka. Saboda haka kun ga matattu, ga kuma wanda suke masu rauni. Faƙulna, sai muka ce Musa habai kenan, ya Rasulallahi, ya manzan Allah tsira da aminci su tabbata a gare ka, الحفر علينا لكل انسان شديد haka ga kowanne ɗaya daga cikin mutum 70 din da suka mutu a wajen mu a yanzu abu ne mai tsanani abu na farko ga yawan su mutum 70 abu na biyu kuma gashi mutane sun yi rauni ga gajiya alal akalla ko mutumin da bai ji ciwo ba akwai gajiya tunda yaki ne da an yi shi an gwabza kuma kowa sai da yanayin yaki yake akwai gajiya kware da gaske sannan kuma ga mutane da ciwuka a jikin su to mu ce kowanne ɗaya daga cikin su sai mun haka masa kabari nasa na musamman wannan akwai tsanani akan mu ina fata an fahimta fa kaifa ta'muruna sai suka ce ya rasulullah da me kake umartan mu yanzu akwai wani zabi ne nabi da zaka ba mu umarni domin mu aikata shi fa qala sai manzon Allah tsira da aminci su tabbata a gare shi yace ihfiru ku yi haka wa ausi'u ku yalwata hakan nan da za ku yi na kabar kun ji abu na farko ya fito ko wa a'miqu ku zurfafa kabarin da za ku yi sannan wa ahsinu kuma ku kyautata shi ina fata an fahimta ashe kun ga diddawar da malaye guda uku ta me ta fito a maganar manzon Allah tsira da aminci su tabbata a gare shi haka ake idan mutum ya faɗi magana sai kare ta da Qur'ani ko hadisin annabi tsira da aminci su tabbata a gare shi saboda annan abubuwa guda biyu su kadai ne madogarar shari'ar musulunci duk abinda mutum zai kawai kasance yana da hujja Qur'ani ko hadisi sai a karba ai aki da shi Allah ya sa mu dace wadfinu al-ithnain wath-thalatha fil qabr annabi tsira da aminci su tabbata a gare shi ce to sai ku binne mutum biyu ko uku a cikin kabari guda daya abin nufi tunda mutane suna da yawa kowanne daya a ce za a masa kabarin sa na sanar musamman akwai wahala to idan aka haka kabarin sai a sanya mutum biyu a cikin kabari daya an gane mutum uku a cikin kabari daya kun ga an rage alal akalla idan za a kabari sa yanzu bai fi a haka guda nawa ba 35 ko aka 20 da wani abu kun ga an samu ragowa to abinda annabi tsira da aminci su tabbata a gare shi ya gaya musu kenan wa qaddimu aktharuhum qur'anan sannan wa qaddimu ku gabatar da aktharuhum qur'anan wanda ya fi si yawan qur'ani ma'ana wanda ya fi sa da qur'ani to shi za a fara gabatarwa a daidai alqibla kenan idan za a sanya su to sai kasance wanda yake jikin bangun alqibla shine alarama wanda ya fada ci qur'ani sannan sai a duba wa yake biye da shi wajen hada alqur'ani sai a dauke sai a sa shi a kusa da shi sai kuma na ukun shi ma sai a dora shi ma'ana kaga hatta a sanya mutane a cikin kabari akan bambance wanda ya san Qur'ani da wanda bai san shi ba Allah ya ba mu ikon sanin Qur'ani annabi tsira da aminci su tabbata a gare shi ya ba su wannan umarni qala marwacin hadisin Hashim bin Amr yake cewa fa kana abi thalithu thalatha mahaifina ya kasance ɗayan mutum ukun da aka binne su a cikin kabari ɗaya ne ma'ana shi ma babansa yayi shahada a wannan yaki na Uhud kuma ɗaya ne daga cikin mutum da aka binne shi a cikin kabari su su uku yace to mahifina shine ɗaya daga cikin mutum ukun da aka sanya su a cikin kabari guda ɗaya aka binne su wa kana aktharuhum qur'anan faquddima yace mahifina ya kasance ya fi sauran sanin alqur'ani sai aka gabatar da shi ina fata an fahimta yawa mahifinsa shine wanda yake alaramma a cikin sa wala ka sai aka sanya shi a farko bangon alqibla sannan sai aka gabatar da yan uwansa a bayan sa wannan shine abinda aka yi a cikin wannan haka na kabari da aka gabatar wannan hadisi akhrajahu abu dauda wan nisa'i wat tirmizi wal baihaqi wa ahmad wa ibn majah mukhtasaran ibn majah fitar da shi a takaice wa siyaqu lin nisa'i wa ziyadatu kulluha lahu fi riwayatin zuban hadisin yadda yazo na imam an-nisa'i ne qararrakan da suke ciki inda kuga an sa bracket din nan su ma dukkanin su ya rawaito su a cikin wata riwaya ta sa wa kaza hiya inda ahmad tun al-ula haka ne imam ahmad ya fitar da wannan qararraka banda ta farko ولي ابي داود والبيهقي الثالثه امام ابو داود ده امام البيهقي سن رويته ده سما سن فتت ده تاوكو وللترمذي وابن ماجه والبيهقي الرابعه ودان مالامي كما سكه فتت ده تهودو قاري نهو وللترمذي الخامسه امام الترمذي فتت ده قاري نبير وقال امام الترمذي يتي حديث حسن صحيح امام الترمذي يتي حديث ده مكرنتا حسن ني كو كما صحيح قلت الشيخ محمد ناصر الدين الألباني يتي ومدار سنده على حميد بن حلال يتي دكان اسناد حديث ينا كيواني يقوم أكان ونبتن دا كي تمسى حميد بن حلال وقد رواه عنه أيوب السختياني على ثلاثة وجوه يتي شوان حديث ببما لبي أيوب السختياني يابتد شي دقا وانتم متمي حميد بن حلال تفسكوكي وداؤكو غا فسكوكي نمالا زي كامان يتي الأول فسكا تفرقو عنه daga shi Hilal Humaid bin Hilal an Hisham bin Amir daga Hisham dan Amir afani fuska ta biyu anhu daga dai shi Humaid bin Hilal din an Sa'id ibn Hisham ibn an abihi Hisham ta uku ce wannan ta biyu anhu daga gare shi an Abi Dahma an Hisham ta uku ita ce an Sa'ad bin Hisham an Abi Hisham sima lati wa qad taba'ahu ala al-wajh al-awwal Sulaiman bin al-Mughira an Humaid bihi fuska ta farko an samu Sulaiman bin al-Mughira ya masa mutaba'a kun ji ta ƙara shigowa ko aikin da na bayar satin da ya gabata wa taba'ahu ala al-wajh al-thani thalith sannan a fuska ta uku kuma an samu har yanzu dai an masa mutaba'a waye masa Jarir ibn Hazim haddathana Humaid bin Hilal an Sa'd bin Hisham بن عامر أخرجه الثلاثة المذكورون وكذا أبو داود وعنه البيهقي ما أنا أنسى مو وندي مس متابعة أفسك تأكون هين وهذا الوجه أرجه إندي لهذا المتابع لهذه المتابعة ما ليت وند أفسك تأكون تافرن جاي أوجنا وجن وند متابعة عند مكي بياني أكنتا وهي أرجه من المتابعة الأولى لوجهين تافرن جاي دعا متابعة تفرقو ما ليت سبو دمي سبو دوسد اللي يقول أبيو الأول دليلي نفرقو أن سليمان بن المغيرة احتج به مسلم دون البخاري شي متمن ديكي تكي متابعة تفرقو متابعة الأولى شين سليمان بن المغيرة شي إمام مسلم كأي يبتر حديث دقا وجن سبند إمام البخاري إمام البخاري بيرويتو حديث سبا فروا له مقرونا بغيره إمام مسلم يرويتو حديث ستارد وننسى بخلاف جرير بن حازم sabanin jarir dan hazim faqad ihtajja bihi muslim wal bukhari shi imam al bukhari da imam muslim dukkanin su rawaito hadisi daga wajen sa kun ga kuwa mutumin da imam al bukhari da muslim duka suka hado wajen fitar da ruwaya daga wajen sa ya fi karfi sama da mutumin da imam muslim shi kai fitar da ruwaya daga wajen sa ina fatan fahimta yawa to shi yasa kun ga mutaba'a ta farko ta fita biyu karfi malaci thaniyan dalili na biyu da yasa mutaba'a ta uku kai ta farko karfi anna fihi ziyadatun min al-thiqa a cikin tasa mutaba'ar akwai ƙari da yake daga amintacce wanda kuma ziyadatu thiqa maqbula wa hiya mu'tabiratun fa kana min al-murajjahat malai ce ziyada ta thiqa kuma wannan abu ne da yake ana la'akari da shi a cikin hadisi idan ta zo kuma yana cikin abubuwan da ake rinjayarwa wa ala hadha sai malai ce to akan abubuwan da muka ambata ne fa isnadul hadisi isnadun wannan hadisi sahihun kama qala at-tirmidhi ingantacce ne kamar yadda imamu tirmidhi ya fada wa huwa ala shart ash-shaykhaini barma yana kan shartin bukhari da muslim duk wannan bayanin da mallan ya mana tunda makarantar hadisin kawai da yace mana imamu tirmidhi rawaito shi yace hadisi ne hasan ko sahihi ya isa ina fatan fahimta to amma sai yake ta inda hadisin ya inganta dole sai ya bi da kai ta hanyar ya nuna maka saboda su yake saka hanyar da kai ma wani lokaci idan kaga hadisi zaka iya bin sa ka tantance hadisi ne ingantacce ko wanda bai inganta ba ina fatan fahimta to wannan dai galibi daliban ilimi za su fa amfanuwa da abinda Imam Albani yake a cikin irin wannan gurare Allah ya sa mu dace afani hadisi na biyu da mallaci ya ce akwai hadisi guda biyu ya kawo na farko ga na biyu ar-rajulin min al-ansari an karbo daga wani mutum daga cikin mutanen Madina daga cikin sabon annabi tsira da aminci su tabbata a gare shi ba an bace sunan sa ba sai aka ce kai ar-rajulin ina fata an gane wannan mun sha bayani akan sa muka ce a cikin hadisi in dai sahabi ne aka kawo shi mubahami to baya cutarwa an fahimta me yasa saboda dukkanin sahabbai gaba ɗayan su adalai ne da adalan tawura Allah madaukakin sarki kamar yadda Allah sarki ya ce radiyallahu anhum wa rubu'an Allah ya yarda da su kuma su ma sun yarda da Allah subhanahu wataala to shi sahabbai gaba ɗayan su adalai ne babu wanda ake tuma a cikin su amma duk wanda ba sahabi ba sai aka rawaito hadisi sai aka ce ar-rajulin to ba za a karba ba ar-rajulin daga wani mutum waye wannan mutum to dole ne a fade shi da sunan sa da alkunyar sa da kamannin sa karar yadda za a iya gane shi domin a gane cewa ana iya karba hadisi daga wajen sa ko kuwa yana cikin mutanen da ba a karba hadisi daga wajen sa mayarwa ake ina fata an fahimta koda tabi'i ne ba za a karba hadisin ba amma sabi shi kadai ne in dai yazo mubahami ba matsala ana karba to saboda haka wannan hadisin daga sabi ne bashi da matsala insha Allah ta'ala yake cewa kharajana ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam mun fita tare da manzon Allah tsira da aminci su tabbata a gare shi fi jinazati rajulin min al-ansari domin halattar jinaza ta wani mutum daga cikin mutanen Madina. Wa ana gulamun ma'abi, shi wannan sahabi da rawata da yake cewa a lokacin ina karamin yaro tare da mahaifina, mahaifina ya kama hannuna ya ce zo mu tafi muka tabbatar da shi, ya ce shi yasa na samu damar halitta har nake rawaito muku wannan hadisi. Fajalasa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ala hafiratil qabri, aka je sai manzon Allah tsira da aminci su tabbata a gare shi ya zauna a gefen kabari. Fajala yusi wa fi riwayatin yumi'u ila al-hafidi, sai manzon Allah tsira da aminci su tabbata a gare shi ya rinka yin wasiya. A wata riwaya ce sai ya rinka yin nuni ga wanda yake a kabarin, annabi yana ce masa wa yaqulu, yana ce masa awsi min qibali ar-ra'si, yalwata daga bangaren kansa. Ma'ana mai hadin kabari yana yi, annabi kuma yana gefe. Tunda annabi tsira da aminci su tabbata a gare shi shine Allah madaukakin sarki ya aiko, kamar yadda na gama kuma kan kabari addini ne, shi zai nuna masa ya kamata ai. So da ka sai kin nuna masa cewa ta bangaren kansa ya dan tsuke yalwata ƙara haka ta bangaren kabari. Wa awsi min qibali ar-rijlaini, bangaren kafafuwansa nan shi nan ma ya tsuke ƙara yalwata shi. Bazan Allah tsira da abinci su fita a gare shi yana nuna masa yadda ya kamata ya kan kabari. Ashe kun ga nuna mutum ake yi kenan ko? Yawwa, shine abin da nake so in kai mu zuwa gare shi. Annabi ya ce la rubba ifqin lahu fil jannati, wa ya san adadin yawan itaciyar ko kuma nonon dabinan da yake da shi a cikin aljanna, shi wannan mutumin da ake a kabarin kenan. Ina fatan fahimta ma'ana wannan hadisin, kamar ishara yake mana mutumin nan da za a bane dan ina ne, dan aljanna. Manzo Allah ya ce wa ya san adadin iya itaciya ko kuma nonon dabino, al-izq shine irin nonon dabino, churi guda na dabino haka, to sai a ce masa al-izq. To wa ya san irin adadin nonon dabino da yake da shi a cikin aljanna. To kaga dan mutumin da yake da wani abu a cikin kaza, abu zai samu kaza din da musai ya shiga cikin abun. Ashe wannan hadisi ishara ne akan wannan sabi dan menene kenan, dan aljanna. Allah ya sa mu dace. Sai malai ya ce qultu, a kasa sai malai salam ba ya ce qultu, nace wa zahirul amri fil hadithi yufidu ma dhukira fihi ma min al-imaqi wat-tawsi'ati wal-ihsan, malai yace zahirin umarin da akai a cikin hadisin da annabi yace a yalwata a yi shi da zurfi sannan kuma a kyautata, malai yace zahirin umarin din makalle shi yana fa'idantar da wajibi, ma'ana dole ne wajibi ne idan za a kabari sai an yi shi yalwatacce, sai an yi shi mai fadi, sai an yi shi mai zurfi sannan kuma sai an yi shi mai kyau. Ina fata an gane me yasa ka'ida ce a wajen malamai suka ce duk inda aka ji annabi tsira da aminci su tabbata a gare shi, ko kuma a cikin Qur'ani ya faɗi wata magana da lafazi ko kuma da siga ta umarni yi kaza, to sai malamai suka ce a shar'ance wannan abun wajibi ne har sai an samu wani dalili ko wata alama da take nuna cewa wannan abun ba wajibi bane mustahabi ne. Ina fata an fahimta. Haka zaka dauka ida kawai, duk inda kaji an ce a cikin Al-Qur'ani, misali aqimu salata atu zakata irin waɗannan abubuwan, duk abin da kaji ya zo a lafazin umarni a cikin Qur'ani ko hadisi, to wannan abun a matsayin ka na mai bin shari'a ka dauke shi a matsayin wajibi har sai ka samu dalili da yake nuna cewa wannan abun ba wajibi bane mustahabi ne. To ta yaya za a yi ka gane abin da yake nuna abu kaza ba wajibi bane mustahabi ne? Wannan kuma sai ka je ka karanta usulul fiqi, anan za su nuna maka yadda abubuwan suke insha Allah ta'ala. To sai malai ce zahirin umarin da yake ciki, kun ga abin da annabi ya ce me ausi'u, wannan wani irin fi'ili ne? Fi'ili ne na umarni, haka ne? Wa a'miqu, wani irin fi'ili ne na umarni? Wa ahsinu, dukkan su fi'ili amri ne. To sai malai ce zahirin abin da yake nuna mana a cikin hadisin shine waɗannan abubuwa guda uku wajibi ne ga mai haƙan kabari ya yi su. Malai ya ce wal ma'rufu an ash-shafi'iyya, amma abin da yake sananne a wajen malaman shafi'iyya wa ghairihim, da wasu daga cikin malamai, istihbabul imaq, su suna gani ayi kabari mai zurfi a kyauta tashi ayi kaza din sa mustahabi ne bai kai wajibi ba a wajen malaman shafi'iyya. Wa amma ibn hazm faqad sarrah fil muhalla bi fardiyati, malai ya ce amma al-imam ibn hazm al-andalusi az-zahiri a cikin littafin sa al-muhalla ya bayyana kararra cewa waɗannan abubuwan fa da annabi ya faɗa wajibi ne fa ba mustahabi ba, saboda fi'ili ne amri kuma ba a samu wani dalili da ya zo ya ce ba wajibi ba ne. Ina fata an fahimta. Kun ga wannan dalili na Ibn Hazm wanda a kansa Albani ya tafi yana da ƙarfi ƙwarai da gaske. Idan za a kabari wajibi ne a yi shi mai zurfi a kyautata shi sannan kuma a yi shi a yalwace, wannan shi ne abin da ya kamata. malai cewa ikhtalafu fi haddi al-imaq sai dai malamai sun yi sabani akan ya kamata kuma ayi zurfin nasa zurfin nasa ya kamata ya kasance ala aqwalin sun yi sabani akan zantittika taraha fil majmu' aw ghayrihi malai ce zaka iya samun waɗannan maganganu na malamai malam wani ya ce zurfin sa dole ne kasance kafa kaza malam wani ya ce a kafa kaza ya kamata ya kasance malam wani malai ce zaka iya ganin sa a cikin littafin al-majmu' sharh al-muhaddab na imam an-nawawi idan ka je ka duba za ka ga kawo maganganun malamai amma dai babban abin da ya kamata a gane shine a urfin mutane a dabi'a ko kuma yare irin na mutane idan aka ce zurfi abu kaza ya zurfi me ake nufi da zurfi shikenan kawai an gane shari'a bata iyakance cewa dole sai kai kafa kaza ko mita kaza ko abin da ya kamata haka ba idan aka ce abu kaza ya zurfi to idan aka kalla mu a Hausance da aka ce abu kaza ya zurfi ka kalla zaka ce amma wannan ram ya yi zurfi to shikenan kawai ya isa ina fatan fahimta yawwa malai ce akhrajahu abu dauda wannan hadisi abu dauda ya fitar da shi wal baihaqi wa ruwayat al ukhra lahu wa ahmad wa siyaq lahu wa isnaduhu sahihun kama qala an-nawawi fil majmu' wal hafiz fit talkhis mas'alata 94 wa yajuzu fil qabr al lahd wa al shaq to kabari da ake ginawa a sa mutum a ciki shi kansa a shari'ar musulunci kala biyu ne to shine malai yace wa yajuzu fil qabr ya halatta wajen ginin kabari al lahd ayi kabarin da ake ce masa lahadu zamu zo mu ji wanne ne lahadu washaq kuma ya halatta ayi ashaq shi ma shaq zamu zo mu ji shi shi malai yace li jarayani al amalu alayhi ma fi ahadin nabiy sallallahu alaihi wasallam saboda yadda aiki ya gudana a kansu ana yin su a lokacin annabi tsira da aminci su tabbata a gare shi ana yin shaqqu ana yin lahadu kowanne ana yin annabi tsira da aminci su tabbata a gare shi bai hana ba walakin al afdal al awwal malai ce sai dai na farkon wane ne na farkon shine lahadu malai ce ya falala wa fi zalika ahadith a cikin wannan akwai hadisi kamar haka wane irin kabari ne lahadu wane iri ne shaqqu shi kabari lahadu yadda ka san ana ginin kabari a makabartan mu sai aka abinda ake ce masa uwa wannan babban na farko ina fatan fahimta idan aka gama haka shi tsaf to maimakon aje tsakiya aka kabari sai aje bangon alƙibla sai a rami ai kogo a shigar da shi ciki an gane ramin tafiskar alƙibla za a haka shi ya kasance kamar kogo haka za a rinka ana shigar da shi cikin ƙasa cikin ya kasance kamar kogo zai a wajen da Allah ya sa an fahimci shi shine lahadu ashaq kuma shine irin wanda muke idan kai uwar a kasan sa sai kai rami kuma ya shiga ciki sai ya karma to anan za a jira mutum to shi lahadu shine wanda ya falala me yasa kamar da zamu zo mu ji shi a lokacin manzon Allah tsira da aminci su fita a gare shi suka fi kuma a cikin irin sa aka sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam malamai suka ce babu yadda zai Allah subhanahu wataala ya zaba wa annabinsa sai abin da yafi tunda kaga Allah madaukakin sarki ya bari an binne annabi alahadu to lahadi shine yafi ina fatan fahimta kuma akwai nasoshi ma da suka tabbatar da haka yanzu mu zo mu karanta su insha Allah ta'ala ina fata dai an fahimci yanayin kabarburan ko yawa sai dai mu ina gani a ba mai lahadu ina ji da wala ma a cikin inda ba da tawabanya ba akwai wanda ya taba ganin lahadu duk shakku kawai ake ana haka amma dalili gaskiya yanayin kasan mu ne yanzu yanayin kasan mu da take da laushi hakan ma yake karewa an yi na kasa idan aka ruwa sai ga kasa tana zaizayewa ya kuma idan aka ce a cikin kasa za a yi riftawa zai ina fatan fahimta amma idan kasa mai karfi ce kamar yadda malam zai ga mana tana da karfi sosai tsandauri ne wajen to lahadi shine abin da yafi wanda ayi haka sabai hawasi suke bari cewa idan sun mutu lahadi za a yi musu ba shakku ba amma dai kamar yadda muka ji kowanne ɗaya daga cikin halatta insha Allah ta'ala malai yace al-awwal hadisi na farko an Anas bin Malik qala an karbo daga Anas dan Malik yace lamma tuwfiya an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yayin da manzon Allah tsira da aminci su tabbata a gare shi ba duniya kana bil madinati radun yalhadu a cikin garin Madina akwai mutumin da shi aikin sa hakan kabari lahadi yake kawai shi idan aka kira shi zai haka kabari to yafi kwarewa wajen iya haka kabarin lahadi ashe kun ga ya kamata a samu mutumin da ya iya shi kwararre ne wajen haka kabarin lahadu wa akhar yadrahu akwai wani mutum shi kuma daban shi kuma ashaq yake shine abdarih kabari irin wanda muke shi kuma shi yafi kwarewa fa qalu sai sahabbai suka ce nastakhiru rabbana zamu nemi zaben Allah madaukakin sarki zamu nemi zaben ubangijinmu wa nab'athu ilayhima dun kowane mu tura masa mutum aje a kirawo shi fa ayyuhuma sabaqa duk wanda ya riga zuwa a cikin mai lahadu ko mai ashaqu taraknahu sai mu basi sai mu bashi haka annabi tsira da aminci tabbata a gare shi irin kabarin da ya fa da ya fi kwarewa akan sa ina fata kun gane abin din sabai ko sabani akai manzon Allah tsira da aminci tabbata a gare shi ya rasu wani irin kabari zai yi masa lahadu shaqu to sai suka ce abin da zamu yi shine mu nemi zaben Allah tunda akwai mutum da kowanne an tabbatar da cewa ya kware akan hakan kabari kaza to bar kowanne mu tura masa dan aiki yaje ya kirawo shi cewa zai haƙawa manzon Allah tsira da abinci sai bata a gare shi kabari duk wanda ya riga zuwa na farko a cikin su to irin kabarin za a ga annabi a ciki za a sa shi me ya faru fa arsala ilayhima sai aka tura masa dan aiki kowanne aje a kirawo shi fasabaqa sahibul lahadi sai mai haƙa kabarin lahadi ya riga sai ya riga zuwa falahidu linnabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka si aka haƙa annabi tsira da aminci tabbata a gare shi kabari na lahadu akhrajahu ibn majah wa tahawi wa ahmad kunga wani irin kabari aka annabi kenan lahadu a ciki aka sashi sallallahu alaihi wasallam qultu wa sanaduhu hasan kama qala al-hafiz bi at-talkhis wa lahu shahidani hadithun ya da shaidu guda biyu shawahid guda biyu al-awwal shaida ta farko an ibn abbas akhraj ibn majah wa ahmad wa ibn sa'd al-bayhaqi wal akhar an aisha رواه ابن ماجه وابن سعد اسناد كل منهما ضعيف اسناد كون ايه daga cikin wadannan shaidin dukkanin su mai rauni ne kama qala al-hafiz kama yadda ibn hajar ya fada lakin al-awwal minhuma tariqun ukhra bi lafzin sai dai shida ta farko ina da wata hanyar ta daban da ta zo ba waccan ba da lafazin dakhala qabr an-nabi sallallahu alaihi wa sallam al-abbas wa ali wal fadl waɗannan mutane guda uku su ne suka shiga kabarin manzon Allah tsira da aminci su tabbata a gare shi domin me domin sa shi a cikin kabarin sa sallallahu alaihi wasallam waɗanda suka shiga kabarin sa ku za ku ga ɗan uwansa ne na jikin sa na farko akwai al-Abbas ya suke da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babban sa ne ko na biyu akwai Ali kanin sa ne ko na uku akwai al-Fadl ibn Abbas dan gidan shi wannan Abbas din ne shi ma dai kanin sa ne ina fata an fahimta ya wato shine malami suka ce zamu zo mu ji waye kamata ma ya sa mutun a cikin kabari a gaba insha Allah ta'ala zamu zo mu ji ba kowa ba ko idan aka zo kamar yadda muke idan za a sa mutun a cikin kabari kawai sai ga kowa ya shiga cikin kabari a miƙo shi haka ba daidai bane gaskiya akwai wanda ya kamata a ce su ne ya kamata su jibinci sanya mutun a cikin kabari zamu zo mu ji insha Allah ta'ala wasawwa lahadahu suka daidaita kabarin sa wasawwa lahadahu rajulun min al-ansari wani mutum daga cikin mutanen Madina ya daidaita kabarin manzon Allah tsira da aminci sai bata a gare shi wanda kabarin nasa lahadi ne wa huwa alladhi sawwa luhud qubur ash-shuhada'i yawm badr shine mutumin da kuma ya daidaita kabarin shahidan badar a lokacin da za a sanya su a cikin kabarin su shi wannan mutum ma'ana ya kware wajen me iya gyara ko kuma haka kabarin lahadi shi yasa mutum sai su bashi akan aikin sa kuma a lokacin akwai manyan sahabbai ko irin su Abubakar da Umar da Uthman da sauransu amma duk ba su ce gashi ba sai aka bin mutumin da ya kware ya daidaita kabarin annabi tsira da aminci su tabbata a gare shi wanda kabarin da za a sa annabi tsira da aminci su tabbata a gare shi ya kasance kai ne ka haƙa shi wannan ba falala ba ce falala ce to amma kun ga sabai sai aka bar wanda aka san ya kware ya iya shine ya aiki ga Ali ga Abubakar ga Umar ga Uthman ga manyan sabai babu wanda ya ce bari ni zan yi dan na samu wani falala sai aka ba wanda ya iya abin da ya kamata kenan duk abin da ka san ba fagen ka bane ba fannin ka bane to ka janye ka ba wanda yake fagen sa ne yayi sai a samu zaman lafiya amma babban abin da sai ake tarki ciki a cikin al'amara na duniya gaba ɗaya banda ma na addini shiga cikin abin da ba fannin ka bane shiga cikin abin da ba kwarewar ka bane mutum bai kware a cikin fanni kaza ba yace dole sai ya shiga yayi magana akan sa Allah ya sa mu dace akhrajahu at-tahawi fi mushkil al-athar wa ibn al-jarud wa ibn hibban isnaduhu sahihun ولابن عباس حديث اخر عبد الله بن عباس ده انا حديث دهبان في اللحد وند يكي بياني غمدا حقن كبري لحد من قوله صلى الله عليه وسلم ده فدن ستيره ده امنتي ستبتا غري شي وند فدن النبي ني كاي تيه كونغا حديثن ده مكرنتا غبا دايا انا جي بابا حديثن ده يكي بياني غمدا النبي ني فدا ده كانسا كو اكو بابو نفركو annabi ya rasu aka tura aje a kira wannan da wancan nabi kuma ba wanda za su sanya shi a kabari suka shiga wanda kuma ya gyara masa kabarin ya shiga ya gyara kabarin kun ga ba mu ji inda aka ce manzon Allah ya ce a haƙa kabari lahadi ba ko to hadisi zai zo insha Allah ta'ala akan haka shine abinda malaki nuna mana ya ci ba da hadisin wanda zai zo bayan hadisin da zai zo bayan wannan to shi kuma zai zo bayan sa wa shahidu min hadith ali yati fil mas'ala sannan wani hadisi zai zo ya masa sheda har yanzu daga hadisin sayyidina ali a cikin mas'ala ta 97 shafi na 147 athani hadisi na biyu anna amir ibn sa'd ibn abi waqqas an abihi annahu qala an karbo daga amir dan sa'd dan abi waqqas daga babansa yace hakika sa'd dan abi waqqas yace lokacin da zai rasu ya bar wasiya cewa alhidu li lahadan ku haƙa min kabari lahadi idan na mutu sa'd dan abi waqqas yake barin wasiya cewa idan na mutu irin kabarin da nake so a haƙa min asani a cikin sa shine lahadu sannan kuma yace wansibu alayya labina sannan kuma ku samu dutse ko hoge ku dora daga wajen kaina malamai suka ce wannan domin ya kasance kamar sheda ina fata an fahimta kama sunni abi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda haka naga an yi annabi tsira da aminci su tabbata a gare shi amma saka bari lahadu kuma aka sanya dutse a daidai kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace to ni ma haka nake so ya mun kun ga su sabai suna shirya mutuwa kenan mutun yana bada wasiya idan ya mutu ga irin kabarin da za a yi masa akhrajahu muslim wa an-nasa'i wa ibn maja wa at-tahawi fi al-mushkil wal bayhaqi wa ahmad athalith hadithina uku an ibn abbas anna rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam qala an karbo daga abdullahi dan abbas yace hakika manzon Allah tsira da aminci su tabbata a gare shi yace al-lahdu lana wa ash-shaqqu li ghayrina manzon Allah tsira da aminci su tabbata a gare shi yace al-lahdu kabari lahadu lana namu ne mu musulmi mu muke irin sa wa ash-shaqqu amma kabari na shaqqu li ghayrina wanda ba mu ba su suka fi irin sa su ai wanda ba mu ba kafare kenan ina ba ta fahimta su suka fi irin sa to amma dai kamar yadda malai tabbatar wannan hadisi abin da ke nuna mana lahadi shine wanda yafi ko shakka babu akan haka ko tantama kabari lahadi a yi shi shine wanda ya falala da dacewa amma ash-shaqqu idan aka yi shi babu lafi musamman ga wata lamba nan malai ya sa a kasa masu littafi sai su duba malai ce qala an-nawawi imamu an-nawawi ya faɗa fil majmu' a cikin littafin sa majmu' yace ajma'al ulama dukkanin malamai sun hada akan anna dafna fil lahadi binne mutum a cikin kabari lahadu wa shaqqu da binne shi a cikin kabari shaqqu ja'izani dukkanin sun halatta ina fata an fahimta haka imamu an-nawawi faɗa ce da ash-shaqqu da al-lahadi dukkanin malamai sun hada akan kowanne ɗaya daga ciki aka binne mutum babu lafi ja'izi ne ya halatta lakin malai sai kawo wani tafsiri sai dai in kanatil ardu salbatan la yanharu turabaha idan ya kasance kasa tsandauri ne mai tauri ce ta yadda kasa wajen ba ta zaizayewa ba ta rubtawa fallahadu afdal a wannan yanayi a yi lahadi shine abin da ya falala ina fata an gani lima sabaqa min al-adilla saboda abin da ya gabata na dalilai wa in kanat rahwatan idan kuma kasar ta kasance rahwa mai laushi ce mai zaizayewa ce kamar irin kasar da muke da ita lausassa malai ce tanharu ta yadda ta iya rubtawa to fashaqqu afdal a lokacin kuma ai ashaqqu shine fi dan abinda babban abin ke bukata shine a ijnanu jasadil mayit ya kasance an samu damar boye jikin mamacin ta yadda ba zai bayyana ba shine abinda ake bukata to kun ga idan aka zo aka yi kabarin da ba shi ya kamata a yi ba a kasa to zai kasance an samu matsala kamar yadda kabar kasar mu take yanzu gaskiya duk inda aka haka kabari lahadu to za a samu matsala kowa sai ne yanzu idan aka yi ruwa ka je makabarta kake ganin kasar kana takawa sai ga wani lokaci mace mutum ya taka kabari rufta da shi ba haka bane haka ne to kun ga ya kuma idan aka ci da irin wancan abin da wanda kasa za a abin nan kasa za a haka ayi kogo kun ga da mutum ya taka an bai wasa ba sai da ji shi akan mutum kawai to kun ga irin wannan yanayi abin da ya falala shine irin wanda muke dan mu ci gaba da yin sa ina fata an fahimta to amma idan da aka tsinci kanka inda yake kasar su mai tauri ce to sai ayi irin wancan Allah da din irin wanda aka yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine abinda ya fi falala Allah ya samu dace malai ce akhrajahu abu dawud wa an-nasa'i والترمذي وابن ماجه والطحاوي والبيحقي بسند ضعيف كما قال الحافظ وصاو ابن سكن وأن ما لبس كورو توشي الإسناد وان دي كميروني سيدي ما ليت قلت ولا الله لشواهدي وطرقه التي منها maiwani saboda hanyoyin da hadisin yazo da shi da kuma shiru da yake da shi shi ya karfafa shi zama to ingantacce an jarir marfu'an mithlahu wanda daga cikin shedin nasa akwai hadisin jarir ya daga shi zuwa ga annabi tsira da aminci su tabbata a gare shi zuwa katangwatan wannan hadisin da magabatar rawahu ibn majah wa at-tahawi wal bayhaqi wa at-tayalisi wa ahmad an uthman ibn umayr abi al-yaqdan an zadan anhu wa uthman hadha da'ifun mala yace usman wannan wanda muka ambata a cikin إسناد الحديث ضعيف مرونيني كما قال الحافظ كما يدى حافظ ابن حجر الأسقلاني يا أنبتا لكن رواه الطحاوي من طريق سيد إمام الطحاوي يا رويتو حديث توتهنير وتأتي حدثنا حديث ثاني وتهنير تبيو وأحمد من طريقين إمام أمت شما يبتد شتو سانيو يقدابيو آخرين دبن فهذه طرق أربعة لحديث جرير ما ليش أن هم يقوله إنك تترى سنة حديث جرير يقوي بعضها بعضا ساشنسو زي كرفة بساش ساشنسو زي كرفة بساش تدى حديث زي تاشا أما إن حديث إن تتي سما ليش فإذا ضمت إلى حديث ابن عباس إذا أك تترى أن هم يقوله أك بواماسو أك أسد حديث عبد الله عباس شبت من عضبه sai su karfafa dantsan hadisin sai ya tashi a matsayin mai karfi ingantacce wartaqa ila darajati alhasan ta yadda zai iya hawa zuwa daraja hasan mala yace bal as-sahih barma ba daraja hasan zai iya kaiwa ba kadai zai iya tashi ya tafi zuwa martabar hadisi sahihi Allah subhanahu wa ta'ala ya samu dace anan ya kamata mu dakata saboda lokaci ya riga insha Allah ta'ala gobe zamu tashi mas'ala ta gaba ta yadda zamu ji yadda ake binne mamata kuma idan sun kasance masu yawa ne insha Allah ta'ala Allah ya samu dace abinda muka fadi daidai Allah ya ba mu ladan gaba daya kuskure da muka kuma Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallim ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa la hawla wa la quwwata illa billah wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh